Kowa wasu suna wato kada kasama har suna cewa ai kamar addinin musulunci yayi magana demokradiyya, saboda wai ana ganin demokradiyya wani bangare ne na shura. Amma dai yana da kyau a sani demokradiyya daban, musulunci daban, tsarurruka ne guda biyu wanda suka saba ma juna. Domin shi tsarin musulunci tsari ne na mahalicci na Allah, tsarin demokradiyya kuma tsari ne na Yahudawa, mutane ne suka zauna suka tsara. Allah ko baya kuskure, dan Adam kuma na kuskure. To kaga in ka dauko demokradiyya kace tsarin musulunci ne, ka nuna akwai kuskure a musulunci. Dan demokradiyya akwai kurakurai da yawa a cikinta, shari'ar Allah kuma daga farkonta har ƙarshe ba kuskure. To kaga daga nan sun yi hannun riga kenan. Haka ka dauko tsarin demokradiyya kace musulunci ne, a kace yayi kama da wasu manufofi daga cikin manufofin musulunci, ila wasu manufofinsa suna yin daidai da abin da addinin musulunci ya tabbatar da shi. Da haka addinin musulunci shine ma'aunin ba demokradiyyar ba. Shi yasa Allah ya kira wannan sura da wannan suna suratu shura. Kuma Allah ya yi yabo ne ga mu'minan da ya ce wa amruhum shura bainahum, cewa al'amarinsu duk shawara ne a tsakaninsu. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama, wanda Allah madaukakin sarki ke yi masa wahayi daga sama, duk wani abu da zai kasance Allah yana sanar da shi, duk yanda zai gudanar da abu da zai tafi akan daidai Allah ne yake daura shi. Amma duk da haka Allah ya bude mishi kofar shawara. Allah yake cewa wa shawirhum fil amri, yace kuma ka shawarce su cikin al'amura. Da haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya shawarci sahabbansa, abu zai taso ya shawarci sahabbansa, sawa'un abin nan ya shafe shi ne ko ya shafe su ne ko ya shafi al'umma ne gaba daya, yakan yi shawara da su. Lokacin da aka jarabe shi aka soke shi cikin iyalansa, ya yi ta kiran sahabbansa yana shawarta, zai ce ku bai shawara ga abin da ya same ni, me kuke gani? Wasu su ce kai kaza, wasu su ce a'a kai kaza, wasu su ce kai kaza. Haka nan in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi wani al'amari na tafiya ko yaƙi, yakan kira keɓantattunsu ya yi shawara da su. Duk abin da zai yi yakan nemi sahabbansa ya yi shawara da su. Da haka shawara babban al'amari ne, kuma haka khalifofinsa suka yi a bayansa. Babu wani khalifa daga cikin khalifofin shi face in wani al'amari ya taso sai ya shawarci sahabbai. Tun daga kan Abubakar radiyallahu anhu har zuwa Al-Hasan, wanda su ne khalifancin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gudana a kansu, har aka fara sarauta Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu anhu a cikin mulkin da yake ma yana shawari, yana shawari. Yasa da aka ce shugaba baya shawara, to al'amarinsa ba zai karbo ba. Ko duk mutumin da aka ce shi yau baya shawara al'amarinsa, to za ka samu al'amarin shi babu alkhairi a ciki. Duk kuma mutum mai shawara, shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ko shugaba ne idan Allah ya nufe shi da alkhairi sai ya azurta shi da mashawarta na kwarai. Duk wanda kuma Allah bai nufe shi da alkhairi ba sai ya hana mishi mashawarta na kwarai. Da haka ko shugaba ne, in kaga abubuwa suna tafiya daidai, to ya tsare adalci kuma ya tsaya yana bin ƙa'idoji na addinin musulunci kamar shawara wanda take ciki. Da haka Allah ya yabe su, kuma ya ce su masu ciyarwa ne da abin da Allah ya azurta su da shi. Sannan kuma duk abin da ya same su na zalunci aka musu, idza asabahumul baghi hum yantafirun, idan wanda suke ganin za su kare kansu ne dan kar a cutar musu, to suna tsayawa su kare kansu. Kamar yanda sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an kawo musu hari suke tashi su kare kansu, su kare dukiyoyinsu, su kare iyalansu, su kare kuma ƙasarsu. Lokacin da aka yi kwamba, aka yi ma'ana gamayya ta kafirai da Yahudawa da kowa da kowa, ma dan a zo a mamaye garin Madina, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a fito a kare kai, suka kare kansu. Kaga idza asabahumul baghyu hum yantasirun, da haka duk inda ɓarna ta shigo haɗa kai ake a tunkuɗe wannan ɓarna. Ba za a ce a'a bari mu zauna mu tsaya muna sa ido kawai waɗannan sun fi ƙarfin mu, ba da kamar irin abin da yake faruwa cikin al'ummar mu. Abin takaici
a ce yau a wayi gari an tashi ana ganin wata mai albarka, kwanaki da ake ganin kwanaki ne masu albarka, amma duk da haka sai ka samu wasu gurɓatattu marasa tarbiyya su tashi su fito da makamai suna toke-toke suna bin mutane suna cutar da su, kuma sai a tsaya ana kallon su da idza asabahum al-baghyu hum yantasirun, kamata ya a samu waɗanda za su tsaya su jajince su kare kansu su hana wannan ɓarna, wanda aka kama su da wannan abin suna yi a hukunta su, ma'ana a raba su da wannan makama in ta kama na hukunci na daidai a musu hukunci, hukuncin da aka ga kuma na mai girma ne a kai inda ya kamata a kai shi, don yanzu yara ba za su shigo da unguwarku da adduna su shigo cikin unguwarku suna tare mutane ku sai kun jira hukuma ba, kafin ku jira kiran hukuma abin da zai faru ya faru, don haka idan kuna da abin da za ku yi ku kare kanku ku yi, ku haɗa da banga da masu anguwa da komai a kare wannan ɓarnar, ai a cikin ku suke al'ummar ku ne, don haka idza asabahum al-baghyu hum yantasirun, idan wani abu na ta'addanci ya zo ya auka musu sai su yi ƙoƙarin kare kansu, haka nan kuma jaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha, ai sakamakon mummuna shine mummuna ta biyo bayan ta, duk wanda ya abu mara kyau sakamako mara kyau zai gani, wanda ya kyakkyawa kuma zai ga kyakkyawan sakamako, amma duk da haka Allah yake cewa faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah, wanda yayi yafiya kuma ya dauki hanyoyin gyara to dai shi yana wajen Allah, amma ba a ce fa ka bari a danne ka ba, ba a ce ka bari wani ya cuce ka ba, yaro ya shigo da adda cikin gidanka yana tsaron ƴaƴanka ka ce to ba yanda aka iya, aka yi kokari ka kama shi, amma kai ma za ka iya tsare shi ka tsare shi domin kare kai, eh kare kai domin duk wanda ya kokarin cutar da kai ka yi kokari ka tunkuɗe wannan cutar, don wannan ko da ka tafiyar da rayuwarsa a cikin shari'a jinin shi ya tafi a banza, ko an kai ƙara wannan jinin ba komai a kansa, kuma yana da kyau al'umma su dinga sanin irin wannan, yana da kyau al'umma, to kaga wannan shine tsarin musulunci, to kaga tsarin demokradiyya ne ake cewa sai ka jira sai abin da aka hukunta, sai mai laifi a ce ya ɗauki lauya, ba a ce kuma tsarin demokradiyya musulunci da ba haka ba ne, kaga a nan ya ci karo da tsarin musulunci, mai laifi ya aikata laifi an kama shi da hannu dumu-dumu ai sai a zartar masa da hukunci, ba maganar kuma a neman masa abin nan ke ba, ya amsa laifinsa an tabbatar ya yi laifin an samu shaidu guda biyu adalai musulmai sun tabbatar da cewa shi ya yi laifin shi kenan sai a kai shi gaban alƙali ya masa hukunci, ba maganar a je a ajiye shi a tsare shi kuma har sai ya abin nan ba, abin da ya yi na ɓarna sai a tabbatar ya biya wannan ɓarna, ya sa da za a zartar da wannan tsari na shari'ar musulunci sai a samu zaman lafiya, shi yasa da aka kauce masa sai zaman lafiyan ya gagara, ko duk inda ake nema a ce a ga tsarin da ake so da demokradiyya har yau bai samar da abin da ake so, har yau din nan ba zai samar ba, tsarin shari'ar Allah shi kadai ne zai samar da wannan abu, domin Allah shi ya halice mu shi ya san shari'ar da ta dace da mu, shi yasa ya tsara mana abin da ya daidai da mu, to Allah ya ce wa man intasara ba'da zulmihi fa ulaika ma alaihim min sabil, duk wanda aka zalunce shi yayi kokarin neman haƙƙinsa na kare kansa da wannan zaluncin da aka masa wannan babu laifi a kansa ce Allah, fa ulaika ma alaihim min sabil, ai inna masabilu ala alladhina yuzlimuna an-nas, laifi shine akan masu zalunta mutane, wa yabghuna fil ardi bighayri al-haqqi, ma tuce iyaka ba tare da wani dalili ba, yanzu kamar yadda muke ba da misali din yau an wayi gari daga karfe 6 zuwa 7 tun daga majema ko daga can Nasarawa har zuwa nan, yara ne kawai suka fito da makamai suke yin kan mutane suna mai uwa da wani, waɗannan sai a tsaya ana kallon su ba kallon su ya kamata, kamata ya samu mafita ta magance wannan abu, in haɗa kai za a yi su ma a auka musu a hukunta su, in aka ma ɗaya biyu uku suka ga sun yi anyi to za su bari, kuma duk wanda suka aikata ɗin a bibiye su a bi gidajensu a nemi iyayensu a kama su a zartar musu da doka da ta dace da su, wannan shine kawai zaman lafiya, amma maganar a tsaya a sa ido ana kallo wannan bai yi ba, wannan ba daidai ba ne, saboda haka a bi su a hukunta su suka kama su ku hukunta su kuka musu hukuncin da ya dace to zai ku miƙa su ga hukuma ita kuma ta daunaka a misali sun shigo unguwa sun yanka yara guda biyu a kafa sai ku yayyanke musu kafa in kun yayyanke musu kafa sai ku mayar da su gidan iyayen su su je su yi jinyar kuma ku yi jinyar ƴaƴanku in aka yi haka ɗaya biyu uku to za a daina ba wani wanda zai ƙara duk unguwar da suka san sun karo ka za a samu waɗanda za su tsaya su sun kare su su hukunta su su mutane ne kuma mutane ne to ina gaya ma gobe ba za su dawo ba kuma duk inda suke a bibiye su a haka Allah maɗaukakin zance ce innama jaza'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada masu ɓarna a doron ƙasa Allah ya ce an yuqattalu ko dai a kashe su aw yusallabu ko a gicciye su aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin ko a yanke hannuwansu da ƙafafuwansu aw yunfaw min al ardi ko a kawar da su a doron ƙasa ma to wannan ita ce shari'ar Allah da ba a zuwa tabbatar da ita inda an tabbatar da ita to ba wani wanda zai zo ya wata ɓarna ko kaga kuma yana cikin shari'ar mu ne kawai sai mu tsaya muna kallo muna jira a ai ina tsoron ne shi baya tsoron ya aikata ma kai ne kake tsoron karama eh shi baya tsoron ya zo ya cutar da kai kai ne kake tsoron ka kare kanka saboda haka lalle wannan abu ne da dole sai an jajirce a kansa sai an tsaya masa sai an yi da gaske to Allah ya ce waɗannan alladhina yazlimuna an-nasa wanda suke zalunta mutane wa yabghuna fil ardi bighayri haqqi waɗannan wanda suke yin ta'addanci a doron ƙasa ba tare da haƙƙi ba ulaika lahum azabun alim wannan azaba mai radadi ta tabbata gare su Allah ya ce wa man sabara wa ghafara inna zalika la min azmi al-umur amma wanda zai iya haƙuri ya yafe in an shiga haƙƙin sa din ya yafe to wannan al'amari ne bai girma ya dau mataki wanda yake babba amma dai yana da wahala a dake ka hana ka kuka aga abu ne mai babban wahala to insha Allah za mu tashi daga aya ta 44 inda karatu ya kai mu har zuwa karshen wannan sura dan abin da ya rage bai da yawa cikin ta a haka muna roƙon Allah maɗaukakin sarki wannan zama da zamu yi Allah ya sanya mana albarka a ciki wannan wata ne alfarma ne albarka wanda Allah maɗaukakin sarki ya rubuta mu cikin waɗanda suka ga farkonsa ba dan dabaran mu ba ba dan wayan mu ba ba dan kuma mun fi wasu a wajen Allah ba muna roƙon Allah maɗaukakin sarki albarkace mu a cikin sa duk abin da zai zama na kusantar da mu ne zuwa ga Allah maɗaukakin sarki Allah ya kusantar da mu gare shi duk abin da zai zama zai rage mana ko tauye mana wani abu daga cikin ladan ibadar da zamu yi Allah ya nisantar da mu daga gare shi yanda muka fara lafiya kuma muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa mu ga ƙarshen shi lafiya Allah ya yanta mu cikin waɗanda ake yanta su a wannan wata ya rubuta mu cikin waɗanda ake rubuta an karɓi ibadunsu a wannan wata Allah maɗaukakin sarki ya tsarkake mana ayyukan mu wa man yuzlil
fa a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa man yudlil illahu fa ma lahu min waliyyin min ba'dih وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الظل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلٍ فاستجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الناس رحمة وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور.
Allah madaukakin sarki yana cewa wa man yudlilillahu fama lahu min waliyyin min ba'di. Allah yana bada labari akan kansa da ikonsa cewa Allah madaukakin sarki abin da yaso shi yake kasancewa abin da Allah bai so kuma babu wani wanda yake ya tabbatar da shi. Allah ce duk wanda Allah ya fitar da shi wa man yudlilillahu fama lahu min waliyyin min ba'di babu wani wanda zai jibinci al'amarinsa ko ya shiryar da shi ko ya datar da shi babu wanda zai yi wannan a hannun Allah ya yi. Sai Allah madaukakin sarki ya ce wa tara zalimina lamma ra'aw al'azaba yaquluna hal ila maraddin min sabi. Sai Allah ya ce azzalimai kuwa wanda su ne mushrikai babu zaluncin da ya wuce shirka. Zalunci ma'anar shi a harshen Larabci shine ka dauki wani abu ka sa shi inda bai dace ba. To kaga kuwa shirka ka dauki bauta ka sa ta inda bata dace ba. Sai sa Allah ya ce inna shirka la hulmun azim. To sai Allah anan da yake wa tara zalimina abinda ake nufi da azzalimina almushrikina. Zaka ga masu shirka da Allah madaukakin sarki waɗanda suke hada bautar Allah madaukakin sarki da wani wanda suke ƙaryata annabawan Allah lamma ra'awul azaba aido ranan tashin alkiyama da za su ga azabar Allah kirikini wanda a duniya ai suna ƙaryatawa ne suna cewa mata hadal wa'du in kuntum sadiqin haka suke gaya ma annabawan su ko su ce ka zo mana da azaba in dai gaskiya ne to ranan tashin alkiyama za ta zo rana ce da ba ƙarya ba. To a ranar idan suka ga azaban nan ƙarara to a lokacin ne za su dinga burin cewa ina ma da za a dawo da su duniya ina ma da za a sake ba su wata dama don su gyara abin da suka yi. To ita lahira tun a duniya ake aikin ana gyara lahira ne a duniya amma da zaran mutum ya fita to ba wani abin da zai ƙara yi. Wannan shine gabar da mutane da yawa ba su karanto ta ba ko ba su gane karatun ba. Mutum yana ganin ai akwai lokaci ba wannan rayuwar ba da ka ketara ka shiga ramin nan to shikenan kai an gama littafin ka ba wani abin da za ka ƙara yi. In Allah madaukakin sarki ya albarkace ka da ƴaƴa na ƙwarai ko kuma ka gina wani abu na amfani na samun lada to shine kadai abin da za ka dinga samu. Amma ba haka ba in ka riga ka shiga wajen nan an gama shi a to dukiyar da ka bari za a gada matan da ka bari za a aura ƴaƴan da ka bari wasu ma za su manta da su. A yanzu yaro idan mahaifinsa ya rasu ana shayar da shi har ya girma sai dai a dinga ba shi labari bai san waye shi ba. Idan ma ma'aikata ne kake aiki to an shafe sunanka daga mutuwarka ka bar aiki ko kana so ko ba ka so ka bari. Saboda haka rayuwar nan ana gina lahira ne tun a duniya to su waɗannan azzalimai Allah ya tsare mu sai lokacin da suka ga azaba suka ga tabbacinta to a lokacin ne za su dinga cewa hal ila maraddin min sabil shin akwai wata hanya da zamu iya komawa a maida mu duniya? Akwai wani abin da zamu bayar dan a maida mu duniya? To sai Allah madaukakin sarki yake cewa wa tarahum yuraduna alaiha khashi'ina min adh-dhulli yanzuruna min tarfin khafi. Allah madaukakin sarki yake cewa zaka dinga ganin su ana bujiro musu da azabar Allah. Shine wa tarahum yuraduna alaiha ay yuraduna ala azabillah. Za a dinga bujiro musu da azabar Allah, wutan nan za a dinga fito musu da ita, ana razana su da ita, ana azabtar da su da ita. Kuma alhalin su suna cikin halin kaskanci, shine khashi'in. Wannan khashi'in ba na khushu'i na tsoron Allah ba, a'a, wannan khushu'i ne na kaskanci, ma'ana sun kaskanta, sun wulakanta. Shi yasa yace khashi'ina min adh-dhul, ba khushu'i na tsoron Allah ba, khushu'i na kaskanci. Dan komai laifi ne in aka kawo shi gaban hukuma, misali an kama shi da laifin baka taba ganin yana musu yana bugun kirji, sai dai gari ya sunfiyar da kai. To irin wannan ne, za a zo a ajiye su a gaban Allah, za a ajiye su ga azabar nan, suna ganinta sai su sunfiyar da kawunan, za su sunfiyar da kawunan, kuma suna masu tabbatar da abin da suka aikata na laifi din na saban Allah, sun tabbatar. Za ka gama yanzuruna min tsarfin khafi, wani lokacin sai su dan dinga leƙe da idansu, suna satan kallo haka, suna kaucewa duk abin da suke tsammani ko za a ji kansu ko za a tautaya musu. Dan haka suna cikin hali mafi kaskancin hali, ba kaskancin da ya kai azaba a lahira. Yasa Allah ya ce al-yawma tujzauna azaba al-huni, yau ne za a dandana muku mafi kaskancin azaba ta wulakanci, domin rana ce ta daukaka da kaskantarwa, kuma rana ce da zaka ga wanda yake da abun hannun mai kuɗi ya zo kuɗin shi bai amfane shi da komai ba, ba mai kuɗi ba kawai, zaka samu mai ilimi, in bai yi ilimin na tsoron Allah ba, ilimin bai amfane shi da komai ba. Zaka samu wanda yake mai jihadi ne ko makarantar Al-Qur'ani, Qur'anin bai amfane shi da komai ba a wannan rana. Saboda me? Saboda bai yi shi don wannan ranar. Shi yasa tun a duniya ake gina ta. Duniya gona ce da zaka yi shukar lahira a cikinta. Ɗan mutum bai riga ya yi ba, to ba yanda zai yi ya dawo. Ai, farkon halitta shi ne Annabi Adam ko? Kuma shi ya fara komawa ga Allah. Ya dawo? Bai dawo ba, babu wani wanda zai dawo bayansa. Annabi Adam, sai dai mu karanta kissarsa a cikin littafin Allah ko cikin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma ya dawo ya shigo cikin duniya, shi ya fara taka kasar duniya a jinsi irin nasa da Allah ya halicce shi, shi ne farko. Da haka duk wani abu da za a gani a duniya shi ya gani, shi ya yi rayuwa da mala'iku ya gansu, ya san ni'imar Allah, Allah ya shigar da shi aljanna, ya san menene abin da yake cikin mulkin Allah madaukakin sarki. To kaga duk wani abu da za a ba mutum labari a bayan Annabi Adam, tunda shi ya gani ne ra'ayin ayi, ya ga mulkin Allah, ya ga mala'ikun Allah, ya ga abin da Allah madaukakin sarki ya shimfiɗa, babu abin da bai gani ba. Kuma aka ciro shi aka dawo da shi gidan duniya, ya yi wahala a duniya, ya yi rayuwa a duniya, ya haifi ƴaƴa, kuma ya tafi ya bar ƴaƴan. To akwai wani wanda zai saura bayan shi? Babu wani wanda zai saura. Kuma ƙarshe cikon Annabawa, shugaban halitta gaba ɗaya shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ya koma ga Allah. Sai dai mu karanta a tarihi, ya dawo? Bai dawo ba. Saboda haka mutuwa ce guda ɗaya, kowa zai ɗanɗana ta. Duk wanda ya dabu baya dawo. Kana iya cewa bari na je ganin gida, bari na je bikin sallah garinmu, in Allah ya yarda na dawo, in babu ba mutuwa a hanya ke. Amma fa ba wanda za a ce yau za a kai shi kabari ya ce to bari ya yi ban kwana, in ya je bayan kwana biyu zai dawo. Ba a yi wannan mutum ba. Ka tafiya ce da in an yi ta ba dawowa. Shi yasa ake so mutum ya mata shi shirin da za ka je ka tara. Muna roƙon Allah ya sa mu cika da imani. Da haka suna cikin kaskanci. To a lokacin ne yanzuruna min tsarfin khafi, su kuma muminai Allah ya sanya mu cikinsu, idan suka ga ni'imar da Allah ya musu dan abun a fili ake al'amarin Allah ba abu ne ya koyewa ba a farfajiyar alkiyama anan ne za a fara azaba anan ne za a zo da ni'imar Allah kowa na gani wanda yake kyawa anan zai gani wanda ya mummuna anan zai gani to mu'minai idan suka ga halin da waɗancan suke ciki su kuma suka ga abin da Allah ya musu na ni'ima da jin daɗi sai Allah ya ce wa qalan ladina amanu innal khasirina lallai waɗanda suka yi hasara da tafi kowace irin hasara su ne alladina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyama kaga ba su ce fi duniya su ne wanda suka yi hasara iyalansu da kawunansu ranar tashin alkiyama su ba su tsira ba sannan ba su fitar da iyalansu ala inna zalimina fi azabin muqim lallai waɗanda suke azzalimai ne masu zaluntan kawunansu suna cikin azaba ta dindindin ita ce azabin muqim in an ce muqim daga qiyam daga zama azaba ta dindindin da ba ta da iyaka ba ta da kunewa Allah ya ce wa ma kana lahum min awliya a yansurunahum min dunillahi kuma a wannan rana babu wasu waɗanda za su taimake su a wajen Allah ko su hana su daga azabar Allah din nan babu yau ba idan mutum yana bugun kirjin cewa yahudawa ne ko nasara su ne masu kare shi ba to ran tashin alkiyama duk babu wani ba wani wanda zai kare ka daga azabar Allah da haka Allah ya ce wa ma kana lahum min awliya a yansurunahum min dunillah da haka duk wanda Allah ya batar da shi ina roƙon Allah ya shiryar da mu fama lahum min sabil babu wata hanya da za a shiryar da shi Allah madaukakin sarki ya ci gaba da kiran bayinsa mu'minai cewa in tajibu li rabbikum lallai ku yi amsa ma mahaliccinku duk abin da Allah ya kira ku ga yin shi ku aikata shi ku amsa shi Allah madaukakin sarki salloli ne ya wajabta mana kuma sallolin nan ba amfanin su yana komawa ga Allah bane dan Allah bai buƙatar su amfanin su yana komawa gare mu ne to me yasa mutum zai tashi bai sallah azumin nan Allah ne wajabta shi kuma amfanin shi in kai azumin kai ne zaka samu lada ba wajen Allah zai koma ba Allah ba ruwan shi da azumin ladan naka ne aikin naka ne shi yasa an kai kanka in baka yi ba ma kanka wannan zakka Allah ne wajabta ka ba malamai bane suke zuwa su tilasta sama su kudi sai sun cire wani abu din haƙƙi ne na zakka na dukiya Allah ne ya ce wa atu zakata saboda haka in ka ga dama ka fitar kanka in baka fitar ba ma kanka sannan aikin haji din nan Allah ne ya wajabta shi wanda ya ga dama ya sauke nauyin da Allah ya daura masa da haka Allah ya ce istajibu li rabbikum fa amsa ma Allah mahalicin domin duk abin da kaga Allah ya umarci mu'minai da aikata shi to lallai wannan abin alkhairi duk abin da kaga Allah madaukakin sarki ya umarci mu'minai da aikata alkhairi duk abin da kuma Allah madaukakin sarki ya hana aikata shi to lallai ko ka san hikimar ko baka san hikimar babarna ne a ciki ko ka sani ko baka sani yanzu dai ka duba sata ai Allah ya hana a ɗauki dukiyar wani akwai alkhairi cikin wani ya ɗauki dukiyar wani ɗari bisa ɗari ba wani alkhairi a ciki to haka nan ka ɗauki misali giya ka ɗau caca ka ɗau zina ka ɗau fashi da makani ka ɗau cin zarafin al'umma duk waɗannan abubuwan da kaga duk abin da kaga Allah ya haramta shi to in ka tsaya ka kalle shi za ka ga cikin shi ɗari bisa ɗari ɓarna ne ba maslaha a ciki duk abin da Allah ya hana duk kuma abin da Allah ya ce a aikata shi sai ka samu ɗari bisa ɗari ɗinsa babu wani maganar fa abin nan a ce wai mafi rinjaye ko galibi a 101% in akwai to maslaha ne a ciki ba wani a ce a'a ko wani dan bangare na cutar da in Allah ya ce a yi abu to 100% wannan abin alkhairi kuma amfanin su ya dawo kanka to shine Allah ya ce lallai ku amsa ma mahalicin ku min qabli an ya'ti yawmun la maradda lahu min Allah tun gaba ne ranar da babu mai tunkuɗe ta tazo dan duk wanda mutuwar shi ta zo to shi kiyama shi ta fara tun daga lokacin yanzu su su fir'auna da sauransu ai su tuntuna a cikin kiyama suke don sun ga abin da ba mu gani ba kuma suna gani kuma za su zo su ga abin da ya fi wani da haka mu ba mu gani ba yasa tun kafin kiyamarka ta tsaya to kamata aikin tsayuwa din kamata aikin tsayuwa din tun kafin ta tsaya duk wanda ya yanki form yace yana so ya shiga aikin soja ai zaka ga tun kafin a zo interview me yake fara zai sai kamba zai sai kayan gudu zai fara gudu kar aje kasa gudu ko to haka kiyama take indai ka san cewa akwai mutuwan nan kai imani za a mutu to ka shirya mata dan ba za a je randa ake gudu ka koma ka tsaya kallo ba sai dai ka sha gudu kawai a sai sojoji su bije ka su kade kai ko to kaga duk wanda ya shirya haka zai yi ta ma kan shi motsi ya ce a baya so ya fadi ne to dai rai kamata mu ba shirin nan ba duniya inda mun san mutuwan nan dai komai iko da kafu da musulmi duk sun yarda akwai mutuwa ni ba ta ga wanda yake ba mutuwa duk kafirin mutum da rashin addinin sa ya san cewa akwai mutuwa dan idan shi bai mutu ba wani nashi ya mutu kuma ya ganta saboda haka mutuwa gaskiya ce dan haka Allah yake cewa mu amsa masa tun kafin wannan rana ta zo domin malakum min malja'in yawma'idin a wannan rana fa babu wata mafaka ba abinda mutum zai je ya rike shi ko ya makane da shi ko ya zama shi ne matsayarsa in ba abin da ka aikata na aiki ba wa malakum min nakili kuma babu ba kwa tare da wani wanda zai tunkuɗe muku ko ya hana muku shi yasa kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce yaqulul insanu yawma idin ayna al mafar Allah ya ce kalla la waza ila rabbika yawma idin al mustaqar mutum da kanshi zai dinga cewa ina matsira take babu matsira ba inda zaka tsere فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى فاكر رانا شيء دليل ليس متن يعشي اليوم الله يقول فإن أعرضوا ينا كرا أن نبن سينا من هؤلاء ارتدشي إن سنتوك كم سن أمت وانا كرا دكتي موسو سن أليتاك الله يقول fa'arif anhu mana ka rabu da su domin fa ma arsalnaka alaihim hafiza ai ba mu aiko ka mai tsarewa a gare su ba ba kai bane zaka kiyaye su ba kai bane zaka kula da su wannan ayoyi tunda sura ce ta Makka kafin a umarce shi da yin jihadi basira ta musu lallai bi imani da Allah Allah yake in alayka illal balad ai kai ba abin da yake akan ka na nauyi sai dai ka isar da sakon da Allah madaukakin sarki ya saukar maka da haka idan kai masani ne ka sani ka isar da sakon ka in ka isar wanda ya ji ya ji wanda bai ji ba kai dai ka fita shine Allah ya ce ayyuha rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbi Allah ya ce wa inna idha adakna al-insana minna rahmatan fariha biha wannan kuma dabi'a ce ta dan adam Allah yake duk lokacin da muka dantsana ma dan adam wani abu na jin kai na rahama na budi sai kaga dan adam yana ta farin ciki yana alfahari a yanzu idan mutum aka ce ya dade yana neman matsayi idan ya samu matsayin nan sai kaga ya tara yan kida da waka ana ta buke ana murna ko wani sai ya manta Allah ne ya bashi matsayi sai kaga an yi dafa-dafan abinci an yi dinke-dinke an ɗebo kayan shaye-shaye ana ta raye-raye da kaɗa-kaɗa wani sai a yi sati ana buga ba a daina ba duk murna ake yi to wanda Allah zai hana shi ba da yana cikin wannan daular sai Allah ya ƙwace abu sai kaga kuma ya koma yana cikin rugum da tagumi sai dinga ganin shi Allah bai kyauta masa to wannan ɗabi'a ce ta ɗan adam Allah haka yayi dabi'ar dan adam Allah yace innal insana khuliqa halu'an idha massahu sharru jazu'an wa idha massahu alkhairu manu'an illa almusalli Allah yace sai dai masu sallah kaga sallah mafita ce ta abubuwa da yawa wallahi duk mutumin da ya tsare sallah yana yin ta yanda Allah madaukakin sarki ya gaya masa sai ka samu al'amarin sa akwai alkhairi duk abin da zai ka samu akwai sauki fiye da wanda ba dan Allah yace innal musalli الذين هم على صلاتهم دائمون بما صلى سنة دوكي وبابا دائمون سنة طولي و كل باسا بلو من نصلى yasa duk mutum mai sallah sai ka samu sallar nan ta kairar da shi inda ya bata hakokinta shi yasa ko kafirai za su ce sallar nan take tsare ku haka ce fara lokacin da aka fita wani yaki a manzala sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa lokacin sallah yayi amma ga kafirai suna fuskanta su sai rasa yanda za su gashi lokacin sallah yayi su ma da kansu kafiran suka ce ku kyale su ai yanzu dole akwai wani lokaci da zai zo duk wani abu da suke na shiri na yaki za su bari dan sun fi son wannan abun fiye da komai fiye da rayuwa shine sallah har kafirai ma suna shaida cewa musulmi ba abin da ya fi masa sallah kuma haka din ne ai za ka gani ko a ma'aikata ne ko an hana ma musulmi wajen da za su yi sallah ai sun samu wani waje ko wajen da ake fakin ne sai sun shi fita sun yi sallah ita sallah ne ita ce komai amma fa musulmai na kwarai dan za ka samu ma'aikatar akwai mutane da yawa amma masu zuwa su yi sallah a wajen ba su da yawa wani yana tsoron ka ake yana sallah wannan akwai su da yawa wani ya tsoro shi babba ne a ma'aikatar kar a gan shi yana sallah tare da masu yin sallah kar ya taɓa aikinsa to sai da ka yi sallah kafin ka samu aiki dan ba ran da aka haife shi aka ba shi aiki kila sai da iyayen shi suka karantar da shi sallah ana dukan shi ya yi sallah kafin har yayi karatun ya kai ya samu takardar da zai je ma'aikatar aiko to amma sai sallar ta gagara dan ya kai wani matsayi matsayin da yana tsoron ka a gan shi yana sallah Allah kaje kai mu wannan matsayi dan wannan matsayin hasara ne a rayuwa a ce mutum ya kai matsayin da yana tsoron a ce wai kar ya fito ya bauta ma Allah a wannan hatsari ne ko yana ganin cewa karanta ne ko ƙauyanci ne ko rashin wayewa ne ko tsanani ne na addini to wallahi akwai kafiran da muka san su akwai wata ma'aikata cikin wani daga cikin ma'aikatu da an yi shi a garin nan ma'aikaci ne na tsaro duk sanda kuka je office ɗin sa ma'aikatar tsaro daga karfe 8 zuwa 9 baya ganin kowa saboda ya ce sai ya yi service ɗin shi kuma a ma'aikatar gwamnati kuma bai tsoron kowa to kai kuma me za ka ji tsoro kuma ma ma'aikatun wasu alhamdulillah za ka samu ma an yi tanadin masallacin wajen sallah amma in ka gama zai yi sallar daga direba sai ma sun ja ko sai yan ƙanana ƙananan ma'aikata yan manya-manya sai ka ga sai a hankali yana gani ya zo ya goga kafada da waɗannan ƙananan ma'aikatan za su raina shi kaga an yi hasara ai sallah fa sallah ita ce gaba da komai wallahi farkon mutum abin da za a fara tambayar shi aka tambaye shi sallah za a fara tambayar an ka bari ta lalace ai kuma ya lalace Allah ya tsare da haka Allah ya ce dan adam idan muka dandana mishi rahama da jin kai da wata walwala sai ka ga yana ta farin ciki sai ma ya manta da Allah amma wa in tusimhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim fa innal insana kafur to amma idan wani mummunan abu ya same su sakamakon abin da suka gabatar da hannuwansu ma'ana sai ka ga sun shiga cikin kunci domin dan adam mai yawan butunci yanzu ka dauki misalin cutar nan ta corona lokacin da Allah ya dandana ma duniya wannan azabar dan ni abin da nayi imani cewa Allah ne ya jarabu duniya babu wani mahalukin da ya sai kawo ta cuta sai Allah babu wani da ya kawo cuta ya ce wai ya cutar da yan adam bayan Allah babu shi da Allah ya jarabe su ku duba kasashen turawa inda ake zuwa a yi barna a shagiya duk dai na duk rufewa aka yi ko aka bani duk wani bakin teku da za a je a yi tsaraice a yi barna a shagiya a yi wani duk dai da aka kunne su kowa ya koma gidan shi saboda yana tsoron mutuwa ana tsoron cuta yanzu da cutar ta rabu ai ya sake koma to wannan ɗabi'a ce ta dan adam da zaran ya shiga cikin kunci sai kaga ya koma ga Allah sai tsoro ya cika shi da zaran kuma Allah ya sake sai kaga ya koma walwala to sai dai mutumin da yake mai sallah ne ya san cewa da wancan duk daga Allah ne jarabawa ce Allah yake ai kaga mu mu'minai Allah ya ƙara mana imani mun yarda cewa wannan abin Allah ya nuna mana duniya wata jarabawa ce kuma Allah ya nuna mana cewa duniyan nan yanda ake wasu suke ganin ba za ta kare ba za ta kare ai wannan abun kadai da ya faru ya nuna cewa abubuwa da yawa sun tsaya ko akwai abin da yake motsi lokacin jirage dai babu tafiya babu komai ma babu tsayawaye an ce ma kasuwanci ba za ka je ka sai kasuwa ba sai dai ka yi muti sai dai ka dinga wannan a kawo ma gida saboda ana tsoron cuta to haka fa alkiyama za ta zo ta samu kai kaga duk wanda yake karyata alkiyama ya kamata ya samu darasi daga wannan ai a bare yanzu kamar yanzu ina ganin duk tituna a share suke ko ba kasuwa ba tafiya ana can ana ta abin nan to amma yanzu ba waye yayi wannan wallahi Allah banda Allah ba mai wannan iko shine ma'anar rabbul alamin ubangijin talikai ne gudanar da komai da komai ai mu mun san cewa ba wani abu bane kawai da wannan sai Allah dama lokaci ne fatin yana nan Allah ya riga ya iyakance lokacin kuma lokacin da yayi Allah ya san ba zai wuce ba a yanzu ba an bari ana umara ba a bara kai zaka je umara haramin ka kallai dai ka zubar da hawaye kamar an yi shara yau in ka bude kana kallon mutane suna tawaye kuma zai zo ya wuce ma gaba dai za kuma yanda ba a tsammani duk wannan yana ƙara ma mumini imani da ya zadu imanin ma a imani wallahi na san cewa muminai sun ƙaru da imani da wani ba abin da ya ƙara musu sai imani da Allah kuma ba abin da ya rage musu sai dai abin da ya daɗa ƙara musu ma cewa waɗanda ake ganin su ne masu tattalin arziki masu farewa masu gogewa a kiwon lafiya su ɗin ba komai ba ne a wajen Allah kuma mai imani da cewa waraka ta Allah ce ba ta mutum ba dan inda waraka a hannun mutane ne da ba kai wannan lokacin ba yanzu kuma inda cutar da gaske a hannun mutane ne da afirka din mun kare kaga wata kafira ba duniya abinda take cewa ai in wannan abin ya kai inda ya kai gawawwaki ba a san iyaka wanda za a dinga gani ba akan titunan mu ko sai ba a ga haka ba saboda mun yi imani da cewa Allah ne ne ita kuma ba ta yi imani ba haka ta fada kowa ya sani yana nan a rubuce kuma tana nan tana gani har ma daga karshe da kurewar ta kai kurewa da yake bata ne Allah ya ce wa man yudlilillahu fama lahu min sabil sai daga sun bata wai ba su gane menene abin da ya sa har yanzu ba a samu wannan abin da suke hasashe ba Allah ne to amma su ba za su gane ba sai dai muna roƙon masu shirya ne Allah ya shirya da su su ma su shigo su samu shirya kamar yadda muka samu da haka muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mana shirya za mu dakata a wannan aya aya ta gaba aya ce mai girma wanda Allah maɗaukakin sarki yake daɗa nuna cikan mulkinsa da ikonsa kuma wata gaba ce kamar yadda faɗa aya ce mai girma da ta shafi rayuwarmu wannan gabar ba komai ba ce illa gaba ta samun magada ma'ana shine mutum ya samu ɗa ko ya samu ya ko ya samu ya'ya ko ya rasa wannan wata gaba ce da ake shan wahala a kanta kuma abu ne na Allah maɗaukakin sarki kuma Allah ya gudanar da ita a kan bayinsa tun daga annabawansa har zuwa ƙasan bayinsa annaba Adam Allah ya bashi ‘ya’ya maza da mata haka ne ku annabi Ibrahim Allah ya bashi ‘ya’ya maza zalla ba mata annabi Lut Allah ya bashi ‘ya’ya mata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi ‘ya’ya maza da mata annabi Isa har Allah ya ɗauke shi ba yi da ɗan bai aure ba da annabi ya to wai dan yau dan ka zo Allah maɗaukakin sarki ya azurta ka da ‘ya’ya mata sai ka dinga baƙin ciki kana ganin ba alkhairi ba ne ko kuma an canfa ka wani in Allah ya bashi ‘ya’ya mata in duniyar nan ta kai dubu aka bashi shi duk baya so bai samu namiji ba ya ganin bai da magani kuma wallahi matan sun bi mishi alkhairi bai sani ba wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum wallahi ta yi wani abu ka ji baka so shine alkhairi a gare ka yanzu mazan nan da suka fito suke tare tare ina amfani kana Allah ya baka mata ba indai waɗannan ne mazan wani kuma za a yi ta bashi maza 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 daga wajen uwar sai ta ce ita har yanzu ba ta sami ɗaya ba tana ganin abin ba a hannun mutum yake ba babu duniyar da za ka je a ɗauko chromosome ɗin da za a haɗa ya baka ta namiji ko ya mace ba yi shi ba wannan daga Allah wasu kuma sai ka ga Allah maɗaukakin sarki ya hana musu ma gaba ɗaya ɗin babu sai ga an shekara 1 shekara 2 har a shekara 20 annabi ibrahim ya kai shekara 80 ba aiwa amma bai taba nuna damuwar sa kuma a ƙarshe din sai Allah ya bashi ƴaƴa da suka fi kowane ƴaƴa albarka dan duk annabawan da suka zo cikin ƴaƴan su suka har zuwa manzon Allah sallallahu to kaga yayin hakuri yayin kuma Allah ai tajira bashi a cikin ƴaƴan ba bayan ya samu dan a wannan tsawon lokacin Allah ya ce yanka dan da ya girma shine sai ka samu wani mutum sai bayan ƴaƴan nashi duka sun girma wannan ya zama likita wannan ya zama injiniya wannan ya zama iyako wannan ya zama waye duk sai su kare su bai shi kuma yana ganin shi a gaban su suka taso da komai musu tarbiya ya gama kashe kudi sun zama mutane duk sai su kare kuma su bai shi to ya zai haka Allah ya wani yana nan ko bari ba a taba yi a gidansa to kaga ire-iren waɗannan abubuwan idan mutum yana da raunin tauhidi suna bashi wahala musamman a cikin al'umma sai ka samu da zaran an yi aure yau in aka ce an kai wani lokaci ba a samu aihuwa ba to sai kaga inda aka shiga ba na ke fita ba to ka canja mata mana ko ka ƙara mana a wani ganin laifin mata ne ko kuma a ke kina tare da mutumin da yanzu ba za ki samu zuriya ba sai an wani lokacin ba a yi sa ba sai kaga sai an bata auren shi din da za a ce a'a yayi kaza yayi kaza sai an je tafiya ta yi tafiya sai a gano cewa shi ne mara lafiya sai ya rabu da ita ba a wuce wata uku ba sai kaga shikenan ta fara zuwa antenatal ko kuma ita din da take ganin cewa shi ne yake da matsala sai ta yi nuku-nuku da tsofaffi da waye sun shiga sun fita an kashe auren sai a auri wata sai ta haihu ita kuma ta je ta kasa haihuwa to wannan mutane sun kasa gane cewa na Allah wallahi ba ɗan adam ɗin da ya isa ya baka in Allah ya hana ma ba ne ba in Allah ya baka kuma ba ne hana ka to shine wannan aya mai girma Allah ya ce lillahi mulku samawati wal ardi yakhluqu ma yasha'u yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukuranan wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima wannan iko ne na Allah wato ya ba su ƴaƴa maza zalla ka gansu masha Allah Anas dan Malik radiyallahu anhu yace bai rasu ba sai da ya ga ƴaƴansa tsakanin ƴaƴansa na cikinsa da ƴaƴan ƴaƴansa dari da wani abu duk suna gaban shi yana kallon su suna kallon shi wani kuma Allah ya azurta shi da ƴaƴa mata kuma wannan ita ce gabar da ta fi hatsari ta fi wahala da yawa ana ganin in an ba mutum jinsin ƴaƴa mata to ya shiga damuwa shi ma kanshi zai samu kanshi wata damuwa to yanzu ya zai da su ai ƴa mace matsala ce wannan kuskure ne wallahi ai ka ce ƴa mace ni'ima ce abin da ya kamata a faɗa ke dan wallahi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bisharar da ya ga wanda suke da ƴaƴa mata an ma mutum ya ji zai roƙi Allah ya bashi ƴaƴa mata ce babu wani mutum da Allah zai azurta shi da ƴaƴa mata kuma ya yi tarbiyyarsu ya kula da su ya inganta su har su girma ya tsare su ya aurar da su face sai sun zama masa gaskuwa a wutar ranar tashin asiya haka za su zama masa fitran minan na garkuwa daga wuta wasu da suka ji haka yana da ƴaƴa mata biyu ya ce to mai biyu ba aka ce da mai biyu to mai ɗaya ba wani ya ce ɗaya ce da ni ya ce da mai ɗaya kaga dan a cire wannan canfin da yawa wannan canfin da ya cire shi ai ƴa mace matsala ce matsalolinta sun yawa yau ba lafiya gobe ba kaza jibi ba kaza to namijin ba wace ma shi ba shi da matsala to wanda bai da shi kuma ya ce mene wani Allah Allah yake a bashi ma mai matsala din yana so shi yasa wasu sai kaga sun rasa sai sun je sun nemo waɗanda za su yi adoption din shi da rike shi ya zama suna ganin wani abu kai kana da shi baka san ni'ima ba kamar yadda na faɗa a cikin al'umma mu wannan hatsarin yana da yawa sai ga ana ta rauni ne na imani duk mai tauhidi ya san cewa wallahi Allah ne mai bada ya san kuma cewa Allah ne mai hana kuma abin da kake so a wajen Allah din ba haka bane shi Allah ba hakan yake so wanda zaka ga yana ta magana maza din wallahi sai ai mazan ba su amfane shi sai ga mace guda daya sai inuwar ta gaba daya ta shafa ta mazan sai ta koma ita ce gida duk da mazan sai ga mazan sun zama hoto kawai kuma akwai mutane da yawa cikin al'umma an kakar to yana da kyau mu dinga gane irin wannan dan haka mulki na Allah babban abin da zamu cika da shi shine duk abin da Allah ya baka ka roki Allah ya sa albarka sawa'un abin ya ma dadi bai ma dadi ba roki Allah ya sanya ma albarka duk abin da aka cire mishi albarka to wallahi komai yawan sa bai da amfani duk abin da aka sa mishi albarka komai kadan dinsa shine mai amfani to babban abin da zaka roki Allah madaukakin sarki Allah ya albarkace shi kuma Allah madaukakin sarki ya hore ma abin da zaka dauke su wannan shine babban abu godiya ga Allah wasu suna roƙon Allah ya ba su ma koya ne su samu abin da Allah ya ba su kyauta ce annabawa Allah cewa zai wa habni min ladunka waliyan haka annabi zakariya yake yanda ya ga Maryam uwar annabi Isa ta taso cikin kyakkyawan tarbiya cikin kulawa cikin shari'a har ya ga wannan mace ta kai wani matsayi da har Allah madaukakin sarki ya kula da ita abinci Allah yake azurta ta da shi abincin da babu shi yace rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba ya Allah ka ban irin Maryam shi irin Maryam din yake sai aka bashi namiji shi ko irin ta yace ya ga irin ta yanda take ya Allah ka bani irin ta dan ki ya kula da ita tunda take bai taba ganin mummuna abu tare da ita ba aikin ta kenan hidiman masallaci da kusanci da Allah da ya ga wannan yace ya Allah ka bani ya ka bani kyauta Allah zaka ban daga gare ka wanda zai ga yana da furfura akan sa ba bai da dairo ki Allah to Allah ya bashi dan haka wannan yana nuna mana cewa ko ka kai shekara nawa kada ka cire tsammanin Allah zai baka ba a cire tsammani saboda haka a koma a roƙi Allah shine mai bayarwa dan yana da abin da zai bayar ne ya ce mu roƙe shi kuma komai abin da zaka roƙi Allah wallahi ba zai kare ba ma inda kum yanfa wa ma inda Allah baki abin da ke wajen Allah shi yake tsawo abin da ke wajen mu ne yake kare yau dai a ce ai an yi mai kuɗi kaza wata rana wallahi zai labari wani ya mai gurbi dan abin da shi sai kare gaba daya shi ma zai zama dan kallo shi ma wanda ya zo din haka wani zai zo mai gurbin amma kuma na wajen Allah da yake bayar da masu mai gurbin bai kare ba har duniya ta akai ga shi haka muna roƙon Allah madaukakin sarki ya albarkace mu Allah ya kare mu da imani wannan zama da muka fara yau muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sanya mun yi domin sa Allah kuma madaukakin sarki muke roƙo yanda muka ga wannan ini lafiya sauran kwanakin da za su zo a cikin wannan wata Allah ya sa mu gansu lafiya Allah ya karɓa mana ibadunmu Allah ya amsa mana addu'o'inmu wahalhalu da ake fama da su na tashe-tashen farashi da abubuwa muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sauƙaƙa mana Allah shine mai sauƙaƙawa Allah shine mai farashi dan adam ba shi yake farashi ba ka tara kaya ka koye wai kaya ya hau Allah sai ya sauke Allah shine mai saukarwa dan haka muna roƙon Allah madaukakin sarki ya kawo mana sauki wannan wahalhalu da ake fama da su Allah ya yaye mana waɗannan yankuna da ake fama da tashe-tashen hankula a cikin su musamman gabashin ƙasar nan kowa ya sani tun daga matsala ta Maiduguri sannan matsala ta Katsina matsala ta Zamfara duk waɗannan abubuwa mu mun san cewa Allah madaukakin sarki jaraba ce yake mafayinsa kuma muna roƙon Allah ya ba mu ikon cin wannan jaraba Allah ya kawo mana ƙarshen wannan fitina Allah ya sa alkhairin da zai zo bayan sa ya fi wannan fitinar da aka shiga ciki wanda suka rasa abubuwa a ciki Allah ya mayar musu da abin da ya fi shi alkhairi waɗanda suka koma ga Allah Allah ya yi musu gafara Allah ya yi musu jin kai waɗanda kuma aka bar su ƙanana ba iyaye ba maza ba mata Allah ya tallafe su Allah ya raya su Allah ya tsare su da tsarinsa mu kuma Allah madaukakin sarki ya ƙara mana lafiya da zaman lafiya da aminci wannan ƙasa tamu Allah ya ƙara mana albarka a cikinta shugabanninmu na addini da kuma jagoranci Allah madaukakin sarki ya musu jagoranci Allah madaukakin sarki ya nuna musu abin da yake daidai ne abin da yake ɓata ne kuma Allah ya nisantar da su daga gare shi Allah ya ba mu ikon yi musu biyayya cikin abin da yake ba saban shi ba. Ina roƙon Allah madaukakin sarki magabatan mu ya gafarta musu. Malaman mu Allah ya musu albarka. Ina roƙon Allah madaukakin sarki marasa lafiya mu ya ƙara musu lafiya. Yan uwa da muke tare da su wanda muka san su da wanda bamu san su ba masu fama da jinya Allah madaukakin sarki ya yi. Allah ya sa ta zaman to ka fara a gare su. Mun kuma Allah madaukakin sarki ya ƙara mana lafiya. Albarkacin wannan kwanaki da muke cikin su wannan wata ne albarka. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana warhamna lanakunanna min al-khasirin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa ij'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman. Allahumma ij'alna min utaqai shahri Ramadan. Allahumma ij'alna min utaqai shahri Ramadan. Allahumma ij'alna min utaqai shahri Ramadan. Allahumma atina 'aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya 'adhab al-akhirah. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wa sallallahu Allahumma wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil 'alamin.